This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata, 1 ga watan Oktoba na shekarar 2024, wadda ta kasance ranar da Najeriya ta cika shekaru 64 da samun ƴancin kai. To, kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To, Maryam, an yi kazamar fafatawa tsakanin sojojin Isra'ila da Hezbollah a kan iyakar Isra'ila da Lebanon da safiyar yau Talata. Wani hari da Rasha ta kai kasar Ukraine ya rutsa da wata kasuwa, inda mutane a ƙalla biyar suka halaka, wasu kuma uku suka samu raunuka. Sannan an kama wasu 'yan China biyu a kasar Jamus kan zargin aikata leƙen asiri ma China.
To, a cikin shirin namu na yanzu, za mu kawo muku rahoto game da nazari akan kalubalen tsaro da Najeriya ta fuskanta tun daga lokacin da ta samu 'yancin kai zuwa yanzu, yayin da wasu ke yabawa da nasarorin da aka samu a cikin waɗannan shekarun a ƙasar, wasu ko cewa suke yi gwammajiya da yau.
A mai da mu hannun tura wannan, mutanen kirki ne gaskiya, har ga Allah a aina ni na san mu koma hannun tura wannan.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka, za ku ji cewa a yayin da Najeriya ke bikin na zagayowar ranar samun 'yancin kanta a yau Talata, jakadan kasar Jamus ya yi kira ga ƙwararru 'yan kasar da ke Turai da su koma gida don su taimaka a aikin gina kasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da shirin noma, inda za ku ji ci gaban tattaunawa akan mahimmancin bunƙasa harkokin kiwo a Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya ga labaran. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton aukuwar kazamin fada yau Talata, bayan da dakarun ƙasa suka kaddamar da kutse don fafatawa da mayakan Hezbollah, wanda shine na baya-bayan nan na yakin da yadda yakin ke fadada a yankin. Rundunar sojin Isra'ila ta bayyana matakan da take daukawa a ƙetaren iyakar, da cewa wani dan takaitacce ne wanda take aunawa kan wasu takamaimun wurare. Sannan ta ce za ta ci gaba da yakin don cimma burinta, wanda ya hada da tabbatar da tsaro a kan iyakar kudancin kasar. A halin da ake ciki kuma, Na'im Qasim, mataimakin shugaban Hezbollah, ya faɗa a wani jawabi da aka yada ta kafar talabijin jiya Litini cewa a shirye dakarun Hezbollah suke muddin Isra'ila ta yanke shawarar kutsawa cikin Lebanon ta ƙasa. Ya ƙara da cewa askarawan Turjiya sun shirya tunkarar duk wani kutsen ƙasa. Jami'ai a Ukraine sun faɗi yau Talata cewa wani hari da Rasha ta kai ya rutsa da wata kasuwa a birnin Kherson da ke kudancin ƙasar, ya kashe mutane aƙalla biyar baya ga wasu uku da suka ji raunuka. Rundunar sojin Ukraine ta faɗi yau Talata cewa ta kakkaɓo 29 daga cikin jirage marasa matuƙa 32 da Rasha ta yi amfani da su a harin da ta kai da dare kan wurare da dama a ƙasar. An cafko jirage marasa matuƙan ne a sararin saman yankunan Chakasi, Dnipropetrovsk, Kherson, Kirovohrad da Mykolaiv, Poltavsk da kuma Sumy, a cewar sojojin saman Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗi cewa ta kakkaɓo wani jirgi mara matuƙi na Ukraine a sararin saman yankin Belgorod da safiyar yau Talata, bayan da ta kakkaɓo wasu guda 8 da dare a sararin saman yankin. An kama wata 'yar China a birnin Leipzig na kasar Jamus kan zargin aikata leƙen asiri ma wata kasar waje, da kuma tura bayanai game da makaman yaƙi da ake kaiwa waje, a cewar babban mai gabatar da ƙara a wani bayani na yau ɗinnan Talata. ana zargin wannan mace wacce ake ko aka bayyana da yaki X kawai da tura bayanan da take samu yayin da take aiki ma wani kamfanin zirga-zirga a tashar jirgin saman koko jirgin saman Lesbic na wani jami'in leken asirin China wanda shine ke fuskantar shari'a ta daban a cewar bayanan dan China na biyu da ake zargi mai suna Jiang Ji yayi aiki ne a matsayin wani hadimin Maximilian Kra wanda mamba ne a majalisar dokokin Turai na rajin yada ra'ayin riƙau a Jamus.
To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Tun bayan da Najeriya ta samu 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka shekaru 64 da suka wuce, ƙasar ta fuskanci ƙalubalen tsaro lokuta daban-daban, kama daga yaƙin basasa, rikicin mai tatsine zuwa ga tashin hankalin mayakan Boko Haram da na 'yan bindiga. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya yi nazari game da ƙalubalen da Najeriya ta fuskanta ta ɓangaren tsaro tun daga 1960 lokacin da ta samu 'yancin kai zuwa yanzu.
A shekarar 1901 wannan yanki da a yau ake kira Najeriya ya fada hannun Turawan mulkin mallakar Birtaniya, inda cikin shekarar 1914 Turawan suka haɗe arewa da kudancin yankin suka kuma sanya mai suna Najeriya. Ranar 1 ga watan Oktoban 1960 Najeriya ta sami 'yancin kai.
The Federation of Nigeria became independent and assumed the rights and the responsibilities of a sovereign state.
Prime Minister Najeriya na farko kenan sa Abubakar Tafawa Balewa ranar Asabar 1 ga watan Oktoban shekarar 1960. Shekaru bakwai bayan samun 'yancin kai ne kuma Najeriya ta afka cikin yakin basasa.
That our heroic youth in the various fronts have turned the tide of this war.
Jagore yan aware Lieutenant Colonel Odumegu Ojukwu kenan ke ayyana ballewa daga tarayyar Najeriya tare da sanar da kafa jamhuriyar Biafra da ta kunshi galibi yan kabilar Inyamurai a kudancin kasar. Yan tawayen da sun samu taimako da goyon baya daga manyan kasashen Turai da ma na Afrika da ke zagayen Najeriya in banda kasar Niger, a cewar Dr. Umar Ardo, masanin tsaro kuma tsohon malami a kwalejin horas da hafsoshin sojojin Najeriya NDA.
Har ka manta har yakin basasar Najeriya, Niger ta goyi bayan mu, babu kasar da bata mana zabon kasa ba sai Niger.
Daga bisani dai bayan an fafata sosai an yi asarar dukiya da rayuka an kawo ƙarshen wannan yaƙi na basasa a Najeriya.
The tragic chapter of violence is just ended. We are at the dawn of national reconciliation.
Shugaban gwamnatin mulkin sojan Najeriya kenan General Yakubu Gawan ke jawabin kawo ƙarshen yaƙin basasa tare da jaddada ƙudurin sasantawa da sake gina ƙasa. Rikicin mai tatsine da ya fara kunno kai a shekarar 1980 na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen tsaro da Najeriya ta fuskanta tun bayan samun 'yancin kai, kuma rikicin addini na farko a Najeriya na daga cikin koyarwar wannan ƙungiya shine haramta yin karatun boko. 'Yan tatsinen sun fafata da jami'an tsaron Najeriya a birnin Kano. Tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridun Najeriya Malam Nasiru Zaradin lokacin da yake matashin ɗan jarida ya ɗauko rahotannin wannan yaƙi daga farko har ƙarshe.
Yaƙin mai tatsine da aka yi a Kano ko shakka babu ya canja taswirar zaman lafiya a Najeriya, saboda abin da aka fara shi la'asar sakaliya ranar 18 ga watan Disamba 1980 ya faro ne sun zo su yi wa'azi sun taho da makamai sosai, kowa ya san sun yi shirin yaƙi. A hukumance gwamnati sun ce mutane kusan 6,000 sun rasa ransu. Ni a matsayin wanda ɗauko labaran abubuwan da suka faru, na san cewa mutanen da suka riga mu gidan gaskiya sakamakon rikicin mai tatsine ya yi ninkin baninkin mutum 6,000.
Sannan sai rikicin mafi muni da biyo baya shine rikicin Boko Haram a Najeriya.
Abu Muhammad ibn Muhammad Abubakar Ash-Shakau, imamu jama'ati ahli sunna lita'awati wal jihad.
Abubakar Shekau wanda ya jagoranci Boko Haram bayan wafatin mai gidansu Malam Muhammad Yusuf, kuma suka asasa abin da suke kira jihad jaddada addini bisa aqidar ahlus sunna. Rikicin ya rikice ya zama gwagwarmaya da makamai, inda suka tafkata asa sosai a ciki da wajen shiyar arewa maso gabashin Najeriya, inda daga bisani suka fantsama zuwa yankin tafkin Chadi. A daidai lokacin da ake ta taratara da wannan matsala ta Boko Haram ne kuma sai ga wani sabon matsalar 'yan bindiga daɗi barayin daji. To sai dai kuma bayan da 'yan ta'addan suka yi ta cin karansu ba babbaka, a baban nan rundunar sojojin Najeriya ta motsa sosai. babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan General Christopher Musa yake zaburar da dakarun kasar a wani daji da ke shiyar arewa maso tsakiyar Najeriya mai makwabtaka da shiyar arewa maso yamma inda aika-aikar 'yan bindigan ta yi tsamari. Sojojin Najeriya a bayanan dai suna ta samun nasara akan 'yan ta'adda barayin daji. To ko kawo yanzu za a yi cewar nasarar da sojin suka samu ya kai kashi nawa cikin 100? Jagoran sojojin Najeriya General Christopher Musa ya mana karin bayani.
Yanzu za mu kai wajen 60, amma muna son mu daga abu mu samu success, mu samu nasara da zai kai cewa ko ina kowa zai iya bacci yadda ya kamata.
To sai dai kuma duk da wannan hubbasa da ake yi domin samar da tsaro a Najeriya, a daidai lokacin da kasar ke bikin murnar samun 'yancin kai, da dama daga cikin 'yan kasar sun makwamce gundun mulkin mallaka akan mulkin 'yan uwansu 'yan Najeriya.
Mai da mu hannun turawan nan, mutanen kirki ne gaskiya, har ga Allah a aina ni na fi son mu koma hannun turawan nan.
Wani talakan Najeriya kenan, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To Maryam, ɗaruruwan mutane sun haɗu a Abuja, Najeriya don yin tattakin yukuwar shekara ta 2024 kan cutar kansar yara, inda suka yi ta ankarar da jama'a da kuma neman taimaka ma yara masu fama da kansa. Yara a Najeriya na fama da tsadar jinya da kuma jinkirin samun ganin likita, wanda don haka aka shirya wannan tattaki na faɗakarwa. Titi Layo Adewumi ta shiga wannan tattakin da ɗanta Shitu mai shekaru 13, wanda ya yi fama da kansar jini ko leukemia tun yana ɗan shekaru 5.
I have to stop working for like 4 to 5 years so that I can concentrate on him.
Ta ce dole na daina aiki na tsawon shekaru 4 zuwa 5 saboda in mai da hankali kansa. Har kuɗinmu ya ƙare, a lokacin ne na samu ziyara daga gidauniyar Okapi ta yara masu kansa. Na yi matuƙar farin ciki bayan da likitan ya gaya mini cewa ɗana ya warke daga kansa, inda na ji kamar in yi tsalle in ƙulla wato rufin ɗakin. Na yi farin ciki sosai saboda na wahala. Shi kuwa Izuyo Tobi, wanda ya kawo ɗiyarsa mai suna Hope, wadda ta yi fama da kansar ita ma, ya ce:
"This known for Okapi Children's Cancer Foundation, I don't think my daughter would be alive today."
Ya ce da ba don gidauniyar Okapi ta yara masu kansa ba, ba na tunanin yata za ta kasance a raye yau. Abinda wato nake yanzu shine faɗakarwa tare da gaya ma mutane abinda gidauniyar ta Okapi ta masu yara masu fama da kansa ta yi min.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da ake ci gaba da bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancin kai daga Turawan Burtaniya a Najeriya, jakadan ƙasar a Jamus ya yi kira ga ƙwararrun 'yan Najeriya da ke Turai da su koma gida don su taimaka a aikin gina ƙasar. Duk da cewa wasu na da wannan burin na komawa su ba da gudunmuwarsu wajen gina ƙasar, rashin samun goyon baya ya zama ƙalubale ga wasunsu. Ga rahoton da Ramata Garba Baba ta aiko mana daga birnin Bonn na ƙasar Jamus.
Al'umma Najeriya nan Turai da musamman nan Jamus, gaisuwa na musamman daga shi shugaban ƙasarmu President Bola Ahmed Tinubu da shi ministanmu na Foreign Affairs Ambassador Yusuf Maitama Tuga. Gaisuwa daga nan wajen dukkan murganan consulate general namu a Frankfurt a lokacin cika shekara 64 na ƙasarmu.
Ambassador Yakubu A. Dadu kenan, sabon jakadan Najeriya a birnin Frankfurt na ƙasar Jamus. A jawabinsa ga 'yan Najeriya mazauna Turai, albarkacin bikin da ake na cika shekaru 64 da Najeriya ta samu 'yancin kanta daga tura mulkin mallaka na ƙasar Burtaniya.
Bun farin ciki shine Najeriya a nan, al'umma Najeriya sun samu cin gaba sosai a duk abubuwan da suke yi. Akwai 'yan makaranta da suna nan da yawa, akwai injiniya sosai, akwai medical doctors da dai sauran professions dai. kuma ba za a yi maganan cin gaban Jamus ba da hada da Najeriya zan ba da kokarin su ba.
Yana kuma fatan za su yi amfani da kwarewar su nan gaba a komawa kasar don taimaka mata a fannoni da ke bukatar kwarewar su.
Ya kamata ne mu hada hannu da nan da su mu ga a wani hanya za a taimaka wa Najeriya wa jama'a gida game da tattalin arziki da sashin tsaro.
Shakka babu akwai masu wannan burin na son su koma kasar da su taimaka aikin gina ta, amma halin da Najeriya ke ciki ne ya hana da dama koma gida, in ji Anas Muhammad Sani, wani dan Najeriya mazaunin kasar Birtaniya.
Akwai masu talent sosai kuma suna so su koma Najeriya har da yanzu da girma yake zuwa masu. To amma kuma ita Najeriya kullun sai abin yana ƙara yin ƙasa, yanayin jin daɗin rayuwa yana ƙara taɓarbarewa, tanda ɗinnan yana ƙara samun ci gaba, su kuma Najeriya abin na ƙara yin ƙasa. To gashi mutum na son komawa ya tattara experience na ƙasashen waje sosai, in karantarwa ne ya karantar, ya ga yadda ake karantarwa, ya ga yadda ake harkar ƙere-ƙere na zamani da sauransu, yana so ya koma Najeriya ya implementing, amma systems ɗin ba su supporting ɗin yanayin abin da ya koya ko ya gani.
To duk da haka dai wasu 'yan Najeriya sun ci gaba da raya wannan rana tare da yi wa ƙasar fatan alheri.
Sunana Amina Adam ɗan Galadima hakimin Hausawan Italy. A wannan rana da Najeriya ta sami 'yancin kanta shekara 64, mukan tari 'yan uwa da abokanan arziki, mukan ɗauko tufafi irin namu na al'adun gargajiya mu saka, akan yi abinci a zauna a ci a yi farin ciki a sada zumunci, sannan kuma mu yi wa ƙasarmu addu'a da fatan alkhairi.
Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Madalla a gaida Ramatu Garba Baba, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata, an fara kawo muku rahoto na musamman kan shirin gwamnatin Najeriya na kirkiro da sabuwar ma'aikatar kula da bunƙasa kiwo a ƙasar. Kada na ja ku da nisa dai ga wakilin Muhammad Nasir da ci gaban rahoton.
Duba da cewa a can baya ma gwamnatin Najeriya ta yi shirin samar da wani shiri na rugga wanda ya ƙudurci bunƙasa ayyukan kiwo, amma ya haɗu da cikas. Masana na ganin ko yanzu sai an mayar da hankali kafin samun nasarar wannan ma'aikatar, kamar yadda Farfesa Bello Bada mai shari'a akan lamuran yau da kullum ke cewa.
Wata manyan ma'aikata in ka duba da yawa a sama akwai 'yan arewa kwarai da gaske, kuma a ƙasa in ka duba akwai su shishi Abbasudan. Idan gwamnati tana shawa abu wani ya yi kaɗan ya hana ta yi, amma idan ya zamanta ba ta da shawa, to yanzu an samu ɗan kudu shi na shugaban ƙasa ya nuna shi na da shawa. Idan 'yan arewa suka ba da goyon baya game da wannan ma'aikata, kuma da yake har ya ɗauko a Profesa Attahir Muhammad Jega wanda ba yaro ba ne kuma ya yi suna a kan dattako da kuma iya aiki, aka samu goyon bayan sarakuna da gwamnoni da manyan 'yan siyasa na arewa, abin za shi. Amma idan ya kasance har yanzu cin hanci da rashawa, shi zai zuwa shi da baibaye a can yi waɗannan kuɗi da za a hisuwa, a hana hilayen da za a ɗiba domin a yi wuraren nan waɗannan irin burtali da makamantansu, a kawo wasu irin abubuwa a gitta domin gwamnati ta shigo tana shawa a ashi kuɗi, kuma duk da yake mu za a washi. To in ai haka har lokaci shi wuce, tunda lokaci ya akwai, to sai shi zamba mu amfana ba. Rashin haɗin kai da rashin sanin ciwon kai da rashin kishi da mu da shugabanninmu ai duk shi ne ya kawo muna haka. Ai kahin duk a ce wai gwamnatin tarayya ta kokari ta yi mana wani abu, ya kamata a ce gwamnatocin mu hadde na arewa ta maso yamma a ce sun iya haɗin kai, sun kawo sasantawa tsakanin makiyaya da kuma waɗanda yake manoma ne akan adalci. Wallahi duk shi rashin adalcin ne shi lalata wannan al'amari. don hako GBC ne, amma yanzu an samu sa'a, amma wasu ƴan mun ba da goyon baya.
A nasu ɓangaren su kansu makiyaya na ganin muddin ana son lamarin ya yi tasiri, to fa sai an haɗa da shugabannin na makiyaya, kamar yadda Rugamanu ke cewa.
Don gwamnati ta ce za ta taimaka ma ƴaƴan Fulani, to in ba an nemi sarakunan Fulani ba, to gaskiya duk taimakon da gwamnati za ta yi ba ta kai ga mu Fulani. Amma idan an ka nemi sarakunan Fulani, su sun kasan matsalolin da Fulani suke ciki, to suna bada labarin yanda za a yi taimakon ya kai ga Fulani makiyaya. Idan an ka bi sauran su kungiyoyi can daban, wasu kungiyoyi, to gaskiya gwamnati ko da ba ta taimako gaskiya ba ya kai ga mu Fulani. Amma idan an ka nemi sarakunan Fulani, gaskiya duk taimakon da za a bayar zai kai ga Fulani.
Wannan kalami na Rugamanu, Farfesa Bello Bada na ganin cewa bisa hanya yake, muddin dai za a yi da gaske.
Ardo ai shugabanni na. Ba wai kawai wanda anka ce an ce mishi yau shi a uban ƙasa ko shi a hakimin wuri gari ba, ai shugabanni na. Wayar da kai da sanin cewa duk wani wanda adda hakki na da rawar da zai takawa. In anka sawo su ciki, duk irin waɗannan abu nasara ake yi. Amma abinda mun ka yi ciyon da ya same mu da baya, sai zambacewa muke yi, saboda kullum muna kallon mizan samu, to sai wasu da ya zan suna da ake sai mu bace su. Ai ko su manoman da makiyayan ba ka yi musu tsari ba da ka sa su ciki, ka san bi a matsalolinsu ba, dole sai ka sa abin a matsalolinsu. Amma wani bizabura ɗaya muka yi hukuma da adda ƙari sai ta tashi ɗai, ga abin da za ta yi za abin nan ma ba ko shi adda muhimmanci gare su ba. Irin abin nan da muke ne, wasu wurare rijiyar murtsaki suka so, amma sai mu ce wuta za su ba, za mu ba su. Wasu titi suke so, amma kuma sai mu ce rijiyar murtsaki za mu ba su. Kullum sahiya sai mu dubi ina mun ka yi samun wani abu in mun yi, sai mun bar irin waɗannan abubuwa mun komo mun yi adalci. Ardo muhimmanci gare su ga duk abin da ya shafi makiyaya, muhimmanci gare su. Kuma sarauta ai su kai, ai nasu al'amarin sarauta ta gare su. Su suke gani, su ke da sun san harshen Hillani, sannan sun san al'adunsu, sannan suna tare da suwa. Kowa saurare ne wanda adda ruwa da tsaki, saurare ne aka yi a amfana da irin hikimar da Allah ya bashi, sannan a samu a yi gaba.
Wannan ma'aikatar da alamu na nuna cewa idan aka aiwatar da ita yadda ya kamata, to lalle za a amfana fiye da yadda ake tunani, kamar yadda Professor Abdulkadir Usman Junaidu ya tabbatar.
Yanzu misali za a ba kamfanoni hili a ce su yi abinci, su shuka, za a ɗauki manoma, za a ɗauki masu gyaran gona, za a ɗauki masu dashi, za su ɗaukewa, za su packaging, akwai masu rede abincin ga masu sassu. Gwamnati ba sai ta ba kowa kuɗi ba, waɗannan su ka ɗauko su za su biyan su. Sannan iyaka gwamnati ta ba su samu wani ɗan tax ko haraji da ta ba wannan kamfani. Haka abatuwa, gwamnati in ta bari mutane suka zo da bisashen suka yi abin ga iyaka ta collecting tax, sauran abu mutane za su samu harka yi. A yanka, a kwashe jini, a kwashe hata, a kwashe ƙasa, duk da takin ga kuɗi ne. So ga wannan abubuwan za su samu creation ɗin ayyuka ga mutane, ba wai sai gwamnati ta bada aikin yi ba. So wannan ministry tana da abin ga, sannan akwai gehen control na curitoci. Irin yadda muke yanzu, akwai ƙarancin kula da yanda ake control ɗin curitoci. Domin kashi 75 na cututtukan da ke ga mutane daga dabbobi suke fitowa. In ka je jihohi da dama, duk da rahoto na cututtuki da ya kamata a yi kowane wata zuwa gwamnatin tarayya, ba yi ake ba yanda ya kamata. To ya akwai irin wannan, dole ne a ƙarasa ƙaimi wajen aika saƙonni na kowane wata, saboda akwai wanda dole ne shi zai kama kula da sauransu yanda ya kamata. Sun zai muka kai ga cewa muna hita da madara, muna hita da nama, ya mai muna yawa. Yanzu komai son mu sha madararka, in kana da nage ba ta wuce baka lita guda zuwa lita uku. Amma in ka hada da waje za ta iya baka lita 10 zuwa lita 30. Ba samu karuwa ba. Ka sha ka sai suwa. To wanda kuma za ka sha ba ta ishe ka, ina ga sai suwa. Nama gashi shanuwar mu ba ta wuce baka kilo 300 zuwa 350. In ta yi koli ta baka 400. Amma idan ka hada ta, to za ka ga kana iya samun kilo 500, kilo 700, kilo 1000 ko 2500. To naman da za ka sai suwa da kudin da za ka samu, ko haraji an ka ci gaba ba hakoji, abinci da sai ka ci shi su baka ji saboda kana da kuɗi isassu amma yanzu abinci ya tsada na buhun dusa yake ya kai 20 kohe buhun kowa haka to da mi mutane su ci wanda za su ci ko wanda za su ci ba dabba
masu sauraro anan zamu da tsaya cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin da zuwa madadin dukkan waɗanda kuka jumriyoyin su da wakilin masu kwata Muhammad Nasir sai kuma Fiona wa mai nan dudu da take makata da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe to yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Saƙon mu na farko a yau ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya yace a yau ne ƙasa ta Najeriya ta cika shekaru 64 da samun ƴancin kai daga turawan mulkin mallaka na Burtaniya sai dai kash abun bakin ciki da takeici ƴan Najeriya musamman ma talakawa ba sa murnar zagayowar wannan rana domin halin da suke ciki na ni'a su ga yunwa ga talauci ga rashin tsaro ga rashin aikin yi ga matasa ga rashin ilimi mai inganci babu magani a asibitoci babu hanya mai kyau babin dai suna da yawa Wannan kuma sakon yace shekaru 64 da samun ƴancin kan Najeriya tabbas idan mun dubi wani bangare mun yi dariya wani bangaren idan mun duba shi kuka zamu yi sakamakon tukin ganganci da shugabannin mu ke yi wa motar mulkin kasar tamu Allah ya kyauta sako daga Shehu Adamu Rajjau Sai kuma sako daga Alirab Kanagashuwa yace ina ta al'umar musulmi da na Kirista a Najeriya murnar ranar samun ƴancin kai Allah ya hada kan Najeriya amin Sakon hadin gwiwa daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa suka ce salam da fatan alheri ga VOA Hausa a zahiri jawabin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya kunshi albarkacin cikar kasar shekara 64 da samun ƴancin kai gaskiya mu dai gwandajiya da yau
Madalla kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
To takaicen sojojin Isra'ila sun bada rahoton aukuwar kazamun fada yau talata bayan da dakarun su na ƙasa suka kaddamar da kutse don fafatawa da mayakan Hezbollah wanda shine na baya-bayan nan na yakin wato da yakin ke fadada a yankin Rundunar sojin Isra'ila ta bayyana matakan da take daukawa a ƙetaren iyakar da cewa wani dan takaitacce ne wanda take aunawa kan wasu takamaiman wurare sannan ta ce za ta ci gaba da yakin don cimma burinta wanda ya hada da tabbatar da tsaro a kan iyakar kudancin kasar An shirya cewa shugaba Joe Biden na Amurka zai je duba barnar da ta auku a yankin tsaunukan yammacin jihar North Carolina gobe Laraba inda masu ayyukan ceto da ke gajiye ke ci gaba da bada himma wajen share hanyoyi maido da wutar lantarki da layukan wayoyin hannu da kuma kaiwa ga mutanen da mahaukaciyar guguwar ta Helen ta jefa cikin rudu Jami'ai a Ukraine sun fadi yau talata cewa wani hari da Rasha ta kai ya rutsa da wata kasuwa a birnin Kherson da ke kudancin kasar ya kashe mutane akalla biyar baya ga wasu uku kuma da suka ji raunuka. Rundunar sojin Ukraine ta fadi yau talata cewa ta kakkabo 29 daga cikin jirage marasa matuka 32 da Rasha ta yi amfani da su a harin da ta kai da dare kan wurare da dama a kasar. An cafko jirage marasa matukan ne a sararin saman yankuna da dama a kasar. An kama wata 'yar China a birnin Leipzig na kasar Jamus kan zargin aikata leken asiri ma wata kasar waje da kuma tura bayanai game da makaman yaki da ake kaiwa waje a cewar babban mai gabatar da kara a wani bayani a yau dinnan talata. Ana zarginta da ita da wani kuma da aikata kan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan cikar Najeriya shekaru 64 da samun 'yancin kai. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.